بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina muna barka da saduwa a wannan yammacin ranar Juma'a wanda shine 8 ga watan Sha'ban shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya mun hadu domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna muqaddimatul aqdari wanda aka bi sanin sa da ahalari wanda kuma wannan darasin namu na yau shine darasi na 30 daidai a cikin jerin darussan da muke a cikin littafin muna fata Allah ta'ala ya wafakar da mu wajen fadan abin da yake na daidai ya tsara hara san mu daga fadan abin da yake na kuskure in kuma ya kuskuren ya fita sakamakon gazawa na ilimi ko gazawa na bashariya muna roƙon Allah afuwa da rangwame kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan majalisai da muke yin su na karatu da ilmantarwa su zama dalilin tsiran mu a duniyar mu da lahira su zama jagora da haske gare mu na shiga aljanna da kuma garkuwa da kariya gare mu ga barin shiga wuta Allah ka ƙara mu rayuwar mu albarka idan za a tuna muna cikin fasalin nan dai mai suna fasalin fi fara'idis salah fasalin da ke magana akan farillan sallah wanda karkashin sa bayan ya fadi farillan sallan sai biyanta da sunnonin sallah sannan ya sake biyantawa da mustahabban sallah wanda yau akan su zamu tashi su mustahabbai din ga wanda suke da littafin a hannun su da aka karatu yana shafi na 36 ne shafi na 36 inda malamin yace bayan gama ambatan sunanul sala sai tambaya yace ma huwa aqallus sutura menene mafi karancin sutura domin a ƙarshen sunnonin sallah ya ambaci cewa akwai wasuturatul ghairil ma'mum dole a nemi sutura ko sunna ne a nemi sutura amma ga wanda yake ba mamu ba kenan liman zai sa sutura a gaban sa wanda yake jagorantar mutane da kuma wanda yake sallah shi kadai shi ma lalle zai nemi sutura ya sanya a gaban sa domin hana masu wucewa ta yadda ba za su raba tsakanin sa da alƙibla ba inda yake sallah ya zama sun zo jikin sa sun wuce sai dai ya zama su bi ta bayan sutura to shine yake so yayi ƙarin bayani akan shi na ƙarshen menene mafi karancin sutura yace wa qalluha mafi karancin sutura ghiladhu rumhin shine kaurin mashi ma'ana ya kasance kar ya gaza kaurin mashi wa tulu dhira'in sannan kuma ya kasance ta fuskan tsayi kar ya gaza wato zira'i menene ma'anan zira'i shine daga ainihin wato gwiwan hannu zuwa kan kafada shine ake cewa zira'i don haka suturan da zaka aje kar ya gaza tsawon wannan abu na uku kuma shine tahirin ya kasance suturan mai tsarki ne kara je a samu wani abun da yake da dinsa ko dauda a tare da shi ya zama da shi za a yi sutura din wannan kuskure ne saboda me wato sallah ake bai kamata a ce a kewayen gun a kusa da inda kake akwai wani abu nan da jasa ba balantana a ce kuma da shi ne za ka yi sutura ka sa a gabanka thabitin sannan kuma suturan ya kasance wanda yake tabbaci a waje daya ba mai yawo ba ma'anan cewa wanda yake tabbaci a gu daya shine kar ya zamana ka samu wani abun da mai iya motsi ne ya tashi ya bar wurin mun wuce a wancan darasin cewa ya halatta mutum zai iya yin sutura da dan adam mutum yana zaune a gabanka ka yi sutura da shi kana sallah sai ya zama kenan ba za a samu wani daidai tsakaninka da shi yayin da kake sallah ba sai dai a bi ta gabansa shi to kunga ta iya yiwa wani ya sutura da karamin yaro wanda karamin yaro koda fada ka masa ka zaunar da shi cewa zauna anan ka zama mun sutura karshen yaga wani abun wasa zai ga ba abunsa to kaga kenan bai zama sabit ba bai zama zaunanne wanda yake zauna a wurin ba ya zama mayawaci to wannan ba za a sutura da shi ba sai ya zama mai hankali kuma masu hankalin ma ya zama daman ba takura shi kai ba kuma ya san cewa yana maka sutura din yanzu misali kawai idan da sallah a masallacin nan sai wani ya kama nafila a bayan wani kana da garantin cewa har ga gama nafilan ba zai tashi fita abun sa bayan ya gama nasa azkar din ba don haka indai ba sanar da shi kai ba shi ma ya zama ghairu thabit ba wanda yake tabbace a gode ba zai iya fita abun sa sai ya zama ka rasa suturan yakar sa ya zaka yi kuma sannan kuma daga yace ghairi mushawwishin kada ya zama mana mai kara wanda yake mai hayaniya abu don haka kar a sa rediyo a matsayin shine sutura kuma rediyon ya zama a kunne amma misali iya akwatin rediyon ne kawai ba a kunne ba wannan babu laifi amma kar kuma an kunna rediyo kuma a sa shi a gaba shine suturan an fahimta ko kuma waya yana kunne a tsaye da shi haka a ce shine suturan ko dai duk wani abin da ya kasance yana tashawushi yana tashwishi ma'ana yana ƙara wanda zai iya janyo hankalinka kai a matsayinka na mai sallah to laifi ne ka sa shi a matsayin sutura ka sa abin da ba zai ƙara ba wanda ba zai ja hankalinka yayin da kake sallah ba to wannan shine ƙarin bayani akan abin da ya shafi sutura da abubuwan da ya kamata a kiyaye yayin rikan sutura kar a je a yi wani abu daban wanda ba haka ba to ƙari akan abin da malam ya kawo wanda bai faɗa ba malamai suka ce ba ma maganan makruhi ba haramun ne mutun yayi sutura da wuta wuta wadda aka sa na gaushi ko wanda yake ci falfal hakan nan wutan fitila ko wutan abin da ya shafi na lantarki wanda za a zo a sashi zama shine da shi za a yi sutura din ko wutan gaushi wanda ake jin dumi da shi a tura ƙwaryan ko kaskon gaushin ya zama shine za a yi sutura da shi wannan laifi ne saboda me cikin yin haka akwai tashabbuhun bil majus kamancecen ya da majusa masu bautan wuta saboda haka in ka sashi a gaba wani bai sani ba zai kada ka cikin layin masu bautan wuta tun daga shiga shi a gaba kana ta masa sujjada tare da cewa kai a tunaninka kwata-kwata ba dan shi kake yi ba kawai ka sashi ma ya tare maka inda kake sallah ne kar wani ya zo ya wuce gabanka to dan haka laifi ne a sanya wani abu na wuta a matsayin sutura lokacin da mutum yake sallah to sai mu matsa gaba malam yace kan fada'ilus salati nawa ne mustahabban sallah idan aka ce fada'il yana nufin mustahabbat ba ana nufin fada'il da jam'u fadila wanda yake nuna falala ba a mustahabbi malam yace wa fada'iluha 15 fadilatan mustahabban sallah su guda 15 ne gashi ya fara lissafa mana su za mu karanta gaba ɗaya sai mu biyo baya na ɗaya yace raf'ul yadaini 'inda al-ihram mutun zai daga hannayensa guda biyu yayin kabbaran harama hatta tuqabilal udhunaini har waɗannan hannayen nasa su yi saitin kunnuwansa guda biyu na ɗaya kenan na biyu wa qaulul ma'mumi wal fadhi rabbana walakal hamdu da kuma fadin mamu wanda yake bin liman da wanda yake sallarsa shi kadai yace rabbana walakal hamdu to shi ma wannan mustahabbi ne gare su da mamu da kuma wanda yake sallah shi kadai na uku wataminu badal fatiha da kuma cewa amin bayan kammala karatun fatiha lil fadhi wal ma'mum amma malam yace ya takaita ne kadai ga wanda yake sallah shi kadai da kuma mamun da yake bin liman sune da su ce amin bayan walad dallin wala yaqulu hal imamu yace liman kan ba zai ce amin ba bayan ya gama karatun fatiha shi yayi karatun kuma yace amin yace a illa fi qira'ati sirri sai in wato karatun nasa a boye yake yi irin su sallan azhar da kuma rakawai biyu na karshen sallan isha'i da rakan karshe na karshen sallan magriba in ya gama fatiha tunda asarrace ne zai iya cewa amin amma an bayyana karatu yake yi zai bar amin din wa mamu da kuma wanda yake sallah shi kadai ba masu masa amin na hudu wa tasbihu fi ruku' da kuma tasbihi a cikin ruku'u fadin subhana rabbiyal azim wannan shi ma mustahabbi ne na biyar wa du'a fi sujud da kuma yin addu'a a cikin sujada wannan shi ma mustahabbi ne na shida wa tatwilul qira'ati fi subhi waz-zuhr taliha da kuma tsawaita karatun sura a cikin sallan asubahi sannan kuma sallar azhar take binta wajen tsawaitawa da tsawaita a sallan asuba azhar ma a tsawaita amma tsawaitawan azhar ba zai kai tsawaitawan asuba ba shine ma'anar wadhuhuri taliha ai tattaliha fit tatwil da ta bi bayan ta wajen tsawaitawa ba za ta yi daidai da ita ba na bakwai wa taqsiruha fil asri wal maghribi sannan kuma da takaita karatu ko in ce gajartawa ya zama karatun ba a ja da yawa ba a yi shi dan daidai kadan a cikin sallan al-asr da kuma sallan maghriba so ana so a takaita karatun kar a tsawaita sai kuma na takwas yace wa tawassutu hafil isha da kuma yi tsaka tsaki kai baka tsawaita ba kai baka gajarta ba a sallan isha shi ana so ya zama tsakanin tsawaitawa da gajartawa na tara watakunu suratul ula suratu ne ku jara wasallin watakunu suratul ula qabla thaniyati sannan ana san ya kasance wato suran da zaka karanta a raka'an farko ta zama tana sama da suran da zaka karanta a raka'a ta biyu misali sabbih isma rabbikal a'la wata sura ne bai da ita halataka hadithul ghashiya haka idan ka zo sallah kana so karanta duka waɗannan surorin guda biyu ɗaya a raka'an farko ɗaya a raka'an biyu wanne zaka yi a raka'an farko sabbih inna shine sama wajen jerin surorin daga bakara sannan a raka'an biyu sai karanta halataka hadithul ghashiya laifi ne ko in ce kuskure ne ba haramun ba amma dai ba haka aka so ba idan ya zama ka fara karanta halataka hadithul ghashiya a raka'an farko a raka'a ta biyu kuma ka zo karanta sabbi saboda ka dan jirkita jerin yadda Allah ya jera abunsa wa atwala minha kuma ana so raka'an farko ya zama ta fi tsawo akan raka'a ta biyu sai abu na goma daidai wal hay'atul ma'lumati fi ruku'i was sujudi wal julus da kuma tsarin da aka sani a kiyaye shi yayin ruku'u da yin sujada da kuma zama tsakanin sujada guda biyu da kuma zaman tahiyya dole a kiyaye tsarin yadda aka karantar aka fadi cewa annabi yayi ruku'u to kai irin wannan aka ce annabi yayi sujada kai irin wannan aka ce ga irin zaman da annabi yayi tsakanin wato sujada guda biyu da yadda yake a tahiyyan farko ya saba ma yadda yake a tahiyyan karshe duka wannan ka kiyaye shi yana daga cikin mustahabbi na 11 wal qunutu sirran qabla ar-ruku'i wa ba'da as-surati fi thaniyati as-subhi da kuma yin al-qunut shine addu'a amma asarrance za a yi gabanin ayi ruku'u bayan gama karatun fatiha bayan gama karatun sura a raka'a ta biyu na sallar asubahi bayan an yi fatiha akai sura to gabanin aje ruku'u sai ayi shiru a karanta wani addu'a asarrance ba tare da an bayyana shi ba yace wa yajuzu ba'da ruku tare da cewa dai ya halatta ma a yi shi koda bayan dagowa daga ruku'un ne na 12 wa du'a ba'da tashahhudi thani da kuma yin wasu addu'o'i bayan mutun ya kammala tahiyya na biyu gabanin yayi sallama na 13 wa yakunu tashahhudu thani atwala min al-awwal ya zama tahiyyan da zaka yi na biyu yafi tsayi akan tahiyyanka na farko saboda gashi an ce ai za yi addu'o'i a ciki wadda ba ba da daman a yi shi'ar a tahiyyan farko ba na 14 wata ya munu bis salam da kuma daman ta yin sallama ma'ana idan sallama biyu zaka yi sai ya zama ka fara yi da bangaren dama gabanin ka je bangaren hagu shine at-tayamu gabatar da bangaren dama na 15 na karshe wata hariku sababati fit tashahhud da kuma motsa wato dan yatsa wanda yake bin babban yatsa a yayin da mutum yake tahiyya sawabun tahiyyan farko ne ko tahiyyan karshe zai rika motsa dan yatsan sa wannan shi ma mustahabbi ne sadda ake sallah a tahiyya to wannan su ne jumlar waɗannan mustahabbai da malai ya jero a cikin wannan littafi nasa mai albarka Allah ya saka mai da alkhairi ya ƙara jaddada rahama a kabarin sa zamu bi su ɗaya bayan ɗaya a gurguje yace su 15 ne to ga na ɗaya raf'ul yadaini inda al-ihram wato daga hannaye guda biyu yayin kabbaran harama yace hatta tuqabilal udhunay har sai sun yi daidai sun yi saitin kunnuwa guda biyu menene hujja akan cewa daga hannu din nan mustahabbi ne ana so mai sallah ya yi shi yayin da yazo kabbaran harama li hadith ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana idha fataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya jaddada shi da babansa yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya bude sallah ko idan ya tashi bude sallah zai fara ta to ya kan daga hannayensa guda biyu zuwa sama hazuwa mankibaihi wato saitin abun da ya shafi kafadunsa saitin kafadunsa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaice shi dalili na daya kenan har yanzu akwai hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda wanda al-Imam at-Tabarani ya kawo shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati annabi sira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kasance idan ya miƙe zai yi sallah rafa'a yadayhi hiyala udhunayhi ya kan daga hannayensa guda biyu saitin kunnuwansa guda biyu fa idza kabbara idan annabi ya kammala yin kabbara to arsalahuma sai ya saukar da hannayen nasa guda biyu thumma sakata to sai shi Mu'adh dan Jabal sai ya shiru wasu kuma suka ce thumma sakata sai aje annabi yayi shiru bayan yayi kabbara harama mana kenan yana karanta du'aul istiftah du'a addu'an bude sallah kenan a wata ruwaya wa rubbama ra'aituhu yad'u yaminahu ala yasarihi yace saudiya kuma nakan ga bayan yayi kabbaran ya daga hannayensa guda biyu idan ya sako da sosai ya rungume hannayen nasa ya dora hannun dama akan hannun hagu wannan shine abin da na gani inji Mu'adh dan Jabal kamar yadda yazo a cikin al-Mu'jam al-Kabir na Imam at-Tabarani saboda kun ga wannan shi ma yana tabbata mana cewa lalle daga hannaye guda biyu nan saitin kunnuwa abu ne wanda yake mustahabi an ga annabi yana yi mu kwaikwaya akwai hadisi na uku da yake tabbata wannan shine hadisin Abu Humayd as-Sa'idi al-Ansari Allah ya jaddada shi Ya zantar da wannan hadisin a cikin sama da mutum 10 da suke tare a wurin cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yana karantar da tabi'ai ne wanda su ba su rayu da annabi ba. Sai yake ce musu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi. Annabi ya kasance idan ya tashi yin sallah yayin da yazo kabbaran harama yakan daga hannayensa guda biyu har sai sun je saitin kafadunsa guda biyu thumma yukabbiru sa'annan a lokacin da ya daga hannun ne yake yin kabbara hatta ya qirra kullu azmin ila mawdihi sannan sai annabi ya sauke ta yadda kowanne kashin jiki zai koma gurbin sa mu'tadilan ya daidaita a tsaye thumma yaqra sannan sai annabi ya cigaba da karatu ma'ana ya karanta Fatiha ya biyanta da karatun sura zuwa ƙarshen sallah kamar yadda wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaice shi jama'a idan muka dunkula zancan duk waɗannan hadisai guda biyu suna ba mu sakonni ne guda biyu sako na farko shine wato yanda mutum zai daga hannu a yayin da zai kabbaran harama kana da zabin ko ya zama kai shi saitin kunnuwanka haka amma kamar yadda malamai suka faɗa hai'a din mutum zai bude tafukan hannayensa ne kuma su kalli alƙibla sannan sai ya yi su saitin kunnuwansa ma'ana sai ya zama kenan tsinin yatsun hannunka su zama saitin abin da ya shafi kunnanka an fahimta haka sannan kuma a wasu hadisan da muka karanta kun ji an ce wato yakan sa ne hazuwa mankibaihi saitin kafadunsa guda biyu wannan yake nuna cewa kenan duk wanda kai daidai ne ko saitin kunnuwa ko saitin kafadu tare da cewa mazhaban wato Hanafiya su sun bambanta tsakanin namiji da mace suka ce idan namiji ne shine zai daga hannayensa zuwa saitin kunnuwa idan ko mace ne ba za ta daga har can ba sai ya zama iya saitin kafadu ne don haka su yadda suka raba kenan amma a hakikar magana babu wani bambanci duk wanda mace din tayi daidai ne bari a ce tayi ba daidai ba to karin bayani kuma har yanzu wannan daga hannaye da ake yi saitin kunnuwa ko saitin kafadu ba fadiya wajen kabbaran harama kawai ake yin sa ba ya tabbata ingantattun hadisai akan yi shi lokacin da za a tafi zuwa ga ruku'u idan ka zo kabbaran ruku'u ka gama karatun sura ko in ma ya zama raka'an iya Fatiha ake karantawa zaka tafi ruku'u to yayin da zaka ce Allahu akbar na tafiya ruku'u zaka daga hannayenka guda biyu ko da ya zama saitin kunnuwa ko ya zama saitin kafada sai ka tafi an ji wuri na biyu wuri na uku warraf'u minhu wajen dagowa daga ruku'un ma inda ake ce sami Allahu liman hamida idan kai liman ne ko kai kade kake sallah ko lokacin da zaka ce rabbana walakal hamdu idan kai imamu ne don haka ana so yayin dagowa daga ruku'u shi ma ana daga hannaye guda biyu saitin kunnuwa ko kuma saitin kafadu waje na uku kenan ba sai kuma waje na uku shine wa indal qiyam min at-tashahhud al-awwal lokacin da mutun zai tashi zuwa ga raka'a na uku kun san ba a samun tahiyya sai bayan an yi raka'a biyu sai zama an samu gaba sai ayi tahiyya to idan sallan ta wuce raka'a biyu daga nan kuma za a sake miƙewa ne to lokacin da ka gama tahiyyan farko kai sama din nan to a lokacin shi ma ana buƙatar mutun ya daga hannayensa guda biyu kamar na faɗa ko saitin kunnuwa ko kuma saitin kafado mazhaban hanafiya su sun ƙara suka ce ba ma iya wannan ba kawai annabi ya kasance yana yin yana daga wannan hannayen nasa fi kulli raf'in wa khafdin a kowani dagowansa da sunkuyansa don haka kun ga kenan hatta idan mutum zai tafi sujada ma suka ce zai daga hannu ya tafi sujada idan ya tashi dagowa daga sujada din zai ya daga hannu yana kabbara idan zai koma sujada na biyu ma zai daga hannu to amma wannan hakikar magana malamai suka ce ya halatta mutum ya zama a kowani kaiwansa da dagowansa zai iya daga hannu din amma a hayanan a wasu lokuta ba ya zama dabi'a kullun haka kake yi ba wanda aka kiyaye cewa annabi yana yi bai taba bari ba shine waɗannan wurare guda hudu kabbaran harama yayin tafiya ruku'u yayin dagowa daga ruku'u yayin kammala tahiyyan farko in sallan ta wuce raka'a biyu to saddaka tashi zaka yi na uku nan ma kuma zaka yi an kiyaye waɗannan wurare to waɗannan su ne kari akan wannan mazhaban shafi'iyya sun ƙara da cewa wato zaka yi wannan daga hannun ne sawawun a sallan farilla ne ko a sallan nafila ba bambanci da farilla da nafila duka zaka yi wannan daga hannun har suka ce wato akwai wasu salloli da suke da yawan kabbarori misali sallan idi karami ko babba kun san a raka'a na farko ana so ayi kabbara bakwai bayan kabbaran harama da liman zai yi a sallan idi raka'a na biyu kuma za a yi kabbarori guda biyar bayan kabbaran dagowa daga sujada zuwa sama to suka ce wannan kabbarorin a mazhaban shafi'iyya lalle kowanne za ka riƙa daga hannu don haka idan aka yi kabbaran harama Allahu akbar aka mayar aka zo aka fara yin kabbarorin wannan kabbarori guda bakwai din kowanne kenan aka zo Allahu akbar sai ka daga aka saki sai ka daga a mazhaban suwa shafi'iyya ba iya shi ba akwai sallan shi ma da ake yin kabbarori wanda kun ga ba a ruku'u ba a sujada shine sallan gawa sallan janaza to shi ma kun ga kabbarorin da ake guda hudu wanda shine mafi shahara domin sigogi sun zo da yawa akwai mai kabbara 70 ma annabi yayi ma shahidan Uhud kabbara 70 musamman babansa Hamza sai da ya kabbara 70 akansa yayin da yake masa sallan janaza to saboda haka dai wanda muka saba shine wannan kabarori guda hudu a ƙarshe a ƙarasa da sallama to su ma suka ce duk kabbara da za a yi na sallan gawa kowanne sai ka daga hannu amma hakikar magana gaskiya babu wani abin da yake tabbatar da haka din ba kiyaye cewa annabi lalle yayi haka din ba amma dai ɗan mutun yayi ba za a ce yayi bid'a ba ko ba za a ce ya bata sallansa ba amma dai ba mustahabbi bane yin haka ina nufin a kabbarorin sallan idi da kuma kabbarorin sallan gawa amma in dai a cikin sallolin nan da muka faɗa waɗannan gurabe guda hudu lalle mustahabbi ne daga hannaye guda biyu sawa'un saitin kunne ko saitin kafado sai mu je abu na biyu shine wa qaulul mamumi wal fadhi rabbana wa lakal hamd fadin mamu da wanda yake sallah shi kadai ya fadi rabbana wa lakal hamdu me hujja akan cewa mamu zai fice rabbana wa lakal hamdu shine hadisin Abu Huraira wanda mun karanta shi ma wancan satin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman ne domin ai kwaikwayon sa abin da yayi ai annabi yace fa idza kabbara fakabbiru in yayi kabbara kuma ku yi kabbara wa idza raka'a farku'u in yayi ruku'u ku bi shi kuma ku yi bayan sa wa idza sajada fasjudu har zuwa karshe dai har yake cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu idan liman yace sami Allahu liman hamida ko kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu dan haka annabi ya riga ya raba mu kowa aiki don haka wannan fadin rabbana wa lakal hamdu din yana cikin mustahabi ne ba dole ne a sallah sai mutun ya fada ba wasu suka ce ya halatta ma mutun yayi kabbara yayin dagowa daga ruku'u amma dai magana ne wanda ba shi da karfi tunda gashi wannan hadisin ya inganta annabi ya raba cewa lallai ba za ka ce Allahu akbar ba he dai ka ce in liman ne ka ce sami Allahu liman hamida ko kai kadai kake sallah ko kuma in kai mamu ne ka ce rabbana wa lakal hamdu to daka wannan fadar rabbana wa lakal hamdu din shi a yadda malam ya fada a mazhaban malikiyya ya takaita ne kan mamu kadai da kuma wanda yake sallah shi kadai don haka shi sai ware liman, liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba. Wanda a gaskiyar magana malamai sun bibiyi maganar suka ce tabbas annabi ya inganta hadisi shi da kansa bayan ya ainifin faɗi sami Allahu liman hamida yakan biyanta da faɗin rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu. Saboda haka liman ma zai faɗa kenan shi nasa biyu ne, bayan ya ce sami Allahu liman hamida sannan sai ya biyanta da rabbana wa lakal hamdu. Amma shi a sarrance ba irin sami Allahu liman hamida ba, kamar yadda mutumin da yake sallah shi kadai shi ma haka zai yi, zai ce sami Allahu liman hamida sannan ya hada da rabbana wa lakal hamdu. Amma wanda yake mamu shi ne ba a yadda ya ce sami Allahu liman hamida ba, sai dai ya ce rabbana wa lakal hamdu. Wannan shi ne abin da ya fi cancanta saboda wannan hadisin da yake ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaita. Sai mu je na uku, wataminu ba'da al-Fatiha, da kuma faɗin amin bayan kammala karatun Fatiha. Me hujja a kansa? Shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce fa idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin, idan liman yazo wannan gaban yazo karshen suratul Fatiha fa qulu amin, kuma mu sai ku ce amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Annabi yace domin da al'amarin yake duk wanda amin din sa ya dace da amin din mala'iku to wannan za a gafarta masa zanubansa shine tukuicin sa. Saboda haka kenan ya nuna su ma mala'ikun da suke daukar rahoton sallan da ake yi da mala'ikun da Allah ya aje mana su wanda suke rubuta ladadakin mu ko zanuban mu duka su ma idan aka zo walad dalin ana sallah su ma sukan ce amin. To dan haka annabi yace ku faɗi amin din da zaran liman ya je karshen walad dalin, domin suna faɗa in faɗan ku ya dace da faɗan su sai Allah ta'ala ya gafarta muku zanuban ku. To saboda haka wannan yake nuna lallai wato mustahabbi ne faɗin amin din, kuma yana da muhimmanci a ce mutum idan ya zo sallah kar ya tsaya shiru, sawa'un shi liman ne ko shi kadai ko kuma mamu ne shi. To a nan wurin akwai sigogi na faɗin amin, ba iya siga ɗaya ba ne. Wanda da yake mafi shahara shi ne wanda na faɗa, wanda ake karanta shi bi maddil alifi wa takfifil mim. Wato za a ja maddan alif a ce a, sannan kuma mimin ba da a mata shadda ba, a bar ta gayanta he wasalinta kawai, sai a ce amin. To wannan shi ne shahararren lafazi da kowa ya fi sabawa da shi, ala wazni yasin, amin yasin. To wannan shi ne mafi shahara, amma ba shi kadai ba ne, akwai wani lafazin da ya inganta wanda shi kuma zai kasance ne bi kasril alifi wa takfifil mim. Wato ta yadda za a gajarta alif ya zama ba za a ja maddansa ba, a dauke wannan jan sai a ce a, ba sai an ce a ba kenan. Shi sannan mimun din ba za a masa shadda ba, a bar shi da iya wasalin sa na kasra, sai a ce amin. Anji amin. To wannan shi ma ya halatta sadda ake sallah ka zo lad dalihin ka ce amin, ba sai ka ce amin ba. Sannan kuma siga na uku wanda shi ma ya inganta shine bi maddil alifi wa takfifil mimi ma'al imala, zaka ja maddan alif din sai ka ce a, sannan mimun din ita ma kuma zaka batta gaya ba tare da shadda ba, da kasra kawai amin. Amma ma'al imala zaka yi imala mashi alif din wanda ka ja maddan sa. Me ake nufi da imala? Shine ya zama kai shi kaman wato kaman da ka sa e, an san e aina masu turanci a b c d e, to sai ya zama a maimakon amin sai ya zama amin. An fahimta? Amin. Wannan ya tabbata a larabci, kar ku dauka ko kilisan suke ce amin din nan. Ya inganta zaka yi cewa amin, shine imala din. Ba kuna ji masu rashi idan suka ce sabbiyar ismi rabbika la'ale ba, wannan laidin ai shine ake ce masa imala. To haka shi ma wani dan aka ce zai imala ma hamzan sai ka ce a kenan, amin. Da fata an gane. Akwai wani siga na hudu wanda shi gaskiya bai inganta ba, bai tabbata ba, shine wato a ja maddan alif sannan ai shaddawa mimu sai a ce amin, an yi shaddawa mimu. To wannan shi kuskure ne gaskiyar magana, saboda ya saba lugar larabci, domin ma'anansa shine amin ai qasidina nahwaka, gamu mun zo gare ka gamu gabanka kamar yanda yazo a cikin suratul maida wala aminal baitul haram manan aminal baitul ai qasidina baitul haram wanda suka nufaci dakin Allah to tare da cewa dai ma'anan zai iya karbuwa idan aka ce walad dalin sai ka ce amin manan Allah gamu gare ka mun zo gare ka shine ma'anan sa amma hakikar magana bai inganta ba domin shi ma'anan amin din ma'anan sa Allahumma stajib ya Allah ka amsa don haka amin in kun fahimta shi ma addu'a ne ga addu'a idan akai addu'a akai addu'a sai a ce amin to shi kansa amin din wani addu'an ne ma'anan sa shine Allah amsa abin da muka roka kaga shi ma kansa wani addu'an ne addu'a ne wa addu'a to wannan shine ma'anan amin din amma in kace amin sai zama mun zo gare ka wanda kun ga ba yana karfafan amsa addu'an bane yana nuna cewa sallama maka ga Allah subhanahu wataala a dai takeice sigogin nan guda ku sune tabbatattu amin ko amin ko amin waɗannan duk sun halatta mutun yayi su sadda aka zo amsa addu'a ba ma iya cikin sallah ba ko addu'a da ake yi Allah ka mana kaza zaka yi amsa da duka waɗannan sigogi din sai mu je abu na gaba shine na hudu kenan ko ko na'am wala yaqulu hal imam karishi yace liman ba zai fada ba ma'ana ba zai ce amin din ba illa fi qira'ati sirri sai in karatun na sirrantawa ne to na ga mana cewa ko hadisi ingantacce ne cewa lalle ma'aiki da kansa yakan yi walad dalin din an yi walad dalin din yakan ce amin don haka kun ga kenan ya kore cewa liman ba zai fada ba lalle liman shi ma zai fada domin shi ma zai yi kwadayin ya dace da amin din mala'iku to ina shan fada mana cewa wannan shine gaba ɗaya da aka yadda ma mu zai iya riga liman wani aiki idan liman yace walad dalin tunda shi ma an ce amin din to sadda ya zama yayi walad dalin shi bai jinkirta fadan amin to kai ba za ka jira shi sai yayi ba da ka iya riga shi za ku yi tare in ya zama misali bai yi da wuri ba lokacin da kake yake yi ko kuma ya kasance ka biyo bayan sa amma dai anan ko ka riga shi baka da wani laifi saboda mai dacewa da wancan fatan na ayafe maka zanubanka in amin din kai dace da na mala'iku domin annabi ya bada sharadin cewa da zaran an yi walad dalin ne mala'ikun suke fada kaga in kace sai ka jira liman yayi kenan naka balle ya dace da mala'ikun ba su ana idarwa suke babu wansu in dai aka idar da walad dalin da su yi amin to don haka a lokacin ya halatta ko liman bai amin ba kai ko bai yi da wuri ba wataƙila zai yi amma bai yi ba to ka riga shi wannan baka bata sallanka ba ya halatta anan zaka iya riga liman abu na hudu na biyar ko a na hudu ne abu na hudu wat tasbihu fi ruku'i sannan kuma mustahabbi ne yin tasbihi a cikin ruku'u kace subhana rabbiyal azim والدعاء في سجود نبيار كينان ين الدعاء اتكين سجدا سبو ده حديث عبد الله بن عباس الله يكرمه ما سيدا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا كسو راكو جلالي ني ان هانيني game da in karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujjada dan haka idan ana ruku'u ko sujjada ba a karanta ayan qur'ani da haka sai annabi ya ce to ga abin da za a yi tunda an ce ba da ku karatun qur'ani ba ga abin da za ku ce amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb idan ruku'u ne to ku girmama ubangijin ku subhanahu wa ta'ala ma'ana kenan sai ku ce subhana rabbiyal azim shine an girmama Allah kenan wa amma sujud idan kuma sujjada ne fajtahidu fi du'ai to wannan kan ku tsananta ku yi gwagwarmaya sosai wajen yin addu'a faqaminun an yustajaba lakum kuna dab ma'ana kun cancanci a lokacin Allah ya amsa muku addu'a a cikin sujjada wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaice shi kamar yanda al-Imam Muslim shi ma ya kawo shi a cikin sahihin littafin sa to anan abun tambaya shine shin wannan tasbihin yana da iyaka ne ko kuma wato saki ba kaide ne iya gurgurdan abin da zaka iya ne to malam mazhabin nan sun samu sabani mun takeice mana abinda mafi yawancin su suka hadu akai shine abinda yake na wajibi shine ka kara kai shi sau ɗaya kawai ko da sau ɗaya kai kace subhan rabbiyal azim ka dago ruku'u yayi in a sujada ne kace subhan rabbiyal a'la ko da sau ɗaya kai yayi ta yadda kenan idan ka zo ka riski liman yana ruku'u muhallin ka gane ka samu rakan ko baka samu ba shine shin ka samu daman fadan subhana rabbiyal azim ko sau ɗaya ko baka samu ba don haka ko sau ɗaya kai yayi don haka bashi da mafi yawa mafi karancin sa ɗaya mafi yawa kuma ko dubu zaka yi to wannan babu wani matsala ba iyakance ba iyaka dai wasu malaman suka ce ana so ya zama ka kiyaye wato ya zama witiri ma'ana ya zama mara kai kaman sau uku ko sau biyar ko sau bakwai haka aka fi so amma koda ka saba ma wannan tsarin ba dai zama laifi ba sannan mu sani ba iya waɗannan zikirorin ne suka tabbata kawai na subhanar rabbil azim a ruku'u ko subhanar rabbil a'la a cikin sujada ba wato akwai sigogi da yawa kamar irin su subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli wannan shi ma ya tabbata zaka yi fadan sa a ruku'u ko a sujada ko kace subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan ya tabbata ya inganta zaka iya fadan sa a cikin ruku'un ka ko sujadan ka saboda haka ma abin da yafi tabbata tunda duka sun tabbata a ta fuskar riwaya da isnadi abinda malamai suke fada idan aka samu wani ibada wadda wato sigogin sa sun bambata an rawaito annabi yayi kaza wataran kaza yi to kai ma ka rika nau'antawa kai ma wataran kai wannan din in aka kwana biyu ka juya kai wancan in aka kwana biyu ka juya kai wancan don haka kenan an fi so ya zama in ka dau lokaci kana subhanahu rabbil azim ko subhanahu rabbil a'la a cikin ruku'u da sujada to sai kuma wani zubin sai ka koma kai ta subuhun quddus rabbul malaikatu ruh sannan ka sake juya wani gaba na gaba sai ya zama kana yin subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli da sauran su dai ba iya su bane amma wannan su ne mafiya shahara guda ukun nan saboda haka wannan shine abin da ya dace a rika yi amma kuma ba da ka hada su duka biyu a lokaci daya ba ko duka uku kana subhanahu rabbil azim kuma ka kawo subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli ko ka hada da subuhun quddus daya zaka yi an fahimta ɗaya mutum zai zaba sai yayi shikenan ya wadatar da shi Allah ya sa mu dace sai mu je abu na gaba shine na biyar wadda ofis sujudi da kuma addu'a cikin sujjada kamar da ku ji gashin mun karanta hadisi annabi ya ce wa amma fi sujudi idan a cikin sujjada ne fastaidu bidu'a ku tsananta wajen addu'a fa qaminun an yusjaba lakum kuna dab kun cancanci Allah ta'ala ya amsa muku don haka a sujjada ana so yawaita addu'a amma bayan nan cewa wai yayi addu'an kai za a yi ba fa bayan an yi waɗannan zikirorin ne kuma sai a biyanta baya da addu'o'i wanda shi ma akwai sabana da yawa akan ya matsayin addu'an za a yansa da wani yare wanda ba na larabci ba zaka isa ko yaren ka na Hausa ko me da sauransu to malamin sai ta wato faɗaɗa bayanai da sabane wanda a gaskiyar magana gajeriyan hanya shine kawai lalle bashi halatta in dai a sallah ne mutun yayi wani abu na wani yare ba larabci ba saboda haka Allah ya tsara sallah ya zama da larabci za a yi koda mutun ya san fassaran suratul fatiha ba zai zo ya riga karantawa fassaran da yaran su ba ana so ya karanta da babbakun larabcin in ba kuma ta ba wajen kabbaran arama da muka wuce wajen fara'idus salah muka ce laifi ne mutun ya kawo wani siga daban ko ka ce Allahu a'zam ko ka ce Allahu ajal wanda duk ma'anarsa Allahu akbar ko kuma ka fassara da yaran ka ce Allah mafi girma gashi ne dai ba zagin Allah kai ba amma ba a yadda ba sai ka faɗe shi da larabcin don haka da mafi ingancin magana gaskiya mutum ba zai yi wani addu'a da wani yare ba in ba larabci ba a cikin sujjadan nan nasa ya zama larabci zai yi saboda me wannan ba ana cewa Allah ba zai ji yaran bane Allah shine ya halice mu kuma ya san duk abin da muke faɗa babu wani abu da zai boye wa Allah yaranka shi ya sanar da kai ya koyar da kai to amma kuma tunda wannan tsari na ibada na musamman sai ya ce ga yadda ake so a masa don haka mafi kyau ai haka din kuma wannan shi zai zaburar da wanda yake kudin ya samu wannan garabasa na yayi addu'a a cikin sujada tunda an ce ana dabda amsa ya zabura dan ya je koyi larabcin saboda shine yaran alqur'ani kuma shine yaran in aljanna in Allah ya shigar da mu har lahira Allah ka samu na da rabo to saboda haka lallai gaskiyar magana ba za a yi wani yare ba yayin addu'a na sujjada inda kawai wasu malamai suka yi rangwame shine idan ya zama sallar nafila ne suka ce da gwanda ka iya yi mu je abu na gaba wa tatwilul qira'ati fi subhi waz zuhri taliha da ka da tsawaita karatu a sallan asubahi da kuma sallan azhar ita ce take biye da ita sai yace mana wa taqsiruha fil asri wal maghribi da gajar ta karatu ba ta da an tsawaita ba a sallan al'asr da sallan maghriba wa tawassutuha fil isha sannan a sallan isha'i kuma ayi tsaka tsakiya ba a tsawaita ba sannan ba a gajarta da yawa ba kun ga yanzu anan ya raba mana sallolin nan guda biyar sai dauko sallan asuba da mai biye mata sallan azhar sai hada su a layi daya ce walle su ana so a dan tsawaita karatu a cikin su musamman asubahi ya zama tafi tsawaita sannan sai yazo na gaba da sallan la'asar da sallan magriba su kuma so ake a gajarta su kar su yi tsawo da yawa saboda me ita sallan la'asar salla ce wadda bayan ta ba so ayi wani nafila musamman kuma ga za a samu gurubu shams faduwar rana. To na gaya mana a lokacin da muke bayani akan auqatul karaha, lokacin da ba a so mutun yayi sallah makruhi ne, cewa bayan la'asar in har kai la'asar ba za ka yi wani sallar nafila ba, to shi yasa la'asar din kanta ake so a takaita ta kar a jata da yawa kar ta shiga wancan lokacin. Haka sallar magriba ita kuma saboda takaituwar lokacin ta ne, lokacin ta bashi da tsawo, gajeren lokaci ne, in aka ce da a tsawaita da yawa dai zama har an shiga, an wuce muktarinta, an shiga lokacin sallar isha'i. To shi yasa ake so karatun ta zama gajeren karatu, don haka duk abin da ake faɗa na gajarta sallar nan fa ma'anansa a karatun sura ne. Fatiha kan dole a yi shikekke, ba za ka shiga gajarta ba, ka yi aya abu ka haƙura sai ka je ƙarshe. Wajen sura ne tunda an ce faqra'u ma tayassara minal Qur'an, to sai ka gajarta karatun ka yi ɗan daidai. Amma ruku'u da sujjada da zaman da ke tsakanin sujjada guda biyu da tahiyya, duka wannan da ka yi gwargwadon yadda dai zama akwai nutsuwa a cikinsu, su ba su maganan wato gaggautawanka ko gajartawanka bai shafe su ba. Maganan gajartawan na ɗoruwa ne akan me abin da ya shafi karatun sura. Sannan ya ce takaitawa kuma a sallar isha'i, sallar ƙarshe kar ya zama an tsawaita da yawa, domin lokacin da mutane sun je sun yi fafutuka, sun yi gwagwarmaya da rana, an gaji, so ake aje a kwanta a huta. In ka tsawaita za ka cutar da mutane, kamar yadda wata rana a zamanin Ma'aki sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin sahabbai Mu'az ɗan Jabal yana jan mutane sallar isha'i, bayan ya yi sallah da Ma'aki sai ya tafi anguwansu mai nisa ya je ya ja su sallah. Sai ya zama idan ya je kawai sai ya ɗibo suratul baqara ya ta ja ya ta yi. Kawai ranar ana cikin sallan wani ya ja gefe kawai ya ƙara sallan sai ya sallama ya kawo ƙara wajen annabi. Annabi ya faɗa ya kira Mu'az ya ce aturidu an takuna fattanan ya Mu'az, so kake ka zama fitinanne ka riƙa koran mutane? Ya ce idan da ka yi karatu na sallah kasancewa a bayanka akwai masu rauni, akwai tsofaffi, akwai marasa lafiya, saboda ka karanta su hal atama su sabbi ismi rabbika da suna, haka annabi ka kama waɗannan sori wanda ba su da tsawo, ya ce su ya kamata ka riƙa yi mutane. Saboda haka dai a wato shi abin da ya shafi sallar isha'i ana so a yi shi tsakatsakiya ne, kar a gajarta da yawa, sannan kar a tsawaita da yawa, saboda lokacin na ana Allah Allah je a huta. To hadisi ya inganta wadda wato sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, ya rubuta wasiƙa wa gwamnansa Abu Musa al-Ash'ari, yana mai bashi umarni da cewa iqra fi subhi bit-tiwal al-mufassal, a karatun sallar asubahi ka karanta at-tiwal al-mufassal. Menene at-tiwal al-mufassal? Sune wato daga suratul hujurat zuwa suratul amma, daga hujurat ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullah, to daga wannan suran qaf dhariyat tur najm qamar rahman hadid mujadala hashr, haka wadannan surorin ya dan zaba a cikin su har zuwa amma zai iya karanta kowace sura ya ga dama, domin mafi yawancin surorin ba su wuce shafi biyu, mafi yawa ba su wuce shafi biyu, in ya tsananta ya zama shafi biyu da rabi. To saboda haka wannan sune tiwalul mufassal, daga hujurat zuwa amma izo biyu kenan. Sannan ya ce masa waqra fi zuhri bi awsatil mufassal, a sallan azhar kuma ka karanta awsatil mufassal, wanda suke tsakatsakiya. To shine malamai suka ce shine daga suratul nazi'at zuwa wadduha. Nazi'at abasa takwir infitar mutaffifin, duk waɗannan zaka iya karanta su, ka ja sura ka karanta, in dai a sallan menene? Sallan wato azhar. Don haka waɗannan suna ke ce musu awsatil mufassal. Sannan ya ce waqra fil maghribi bi qisaril mufassal, amma a sallar maghriba ka karanta qisarul mufassal, ma'ana gajarjerun surori, wadda su ne daga suratul sharhi alam nashrah laka sadrak, yaje har zuwa milal jannati wan nas, dan haka zaka karanta alam nashrah ko watini ko su iqra ko inna anzalna, haka dai in dai a sallar maghriba ne duk surar da ka kama karanta bai tsawo ba, daidai ne, kamar da sanawa Umar yau murci wannan gwamnan nasa. Gashi ko wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaice shi, don haka dai a takaice yana da madogara cewa ba a so a tsawaita sallan magriba da sallan la'asar, a yi su a gajarce. Haka nan kuma ba a so a tsawaita da yawa a sallan isha'i, kar kuma a gajarta da yawa, a yi tsakatsakiya, amma sallan asubahi da sallan azhar a ɗan ja ta yadda dai zama dai ba a takura da mutane da yawa ba, sannan kuma ba a gajarta an sakalta mutane ya yi yawa ba. Tamam malamai suka ce mu sani cewa mustahabbin da aka ce a takaita a sallah kaza, a tsawaita a sallah kaza, a yi tsakatsaki a sallah kaza, duka wannan fa ya takaita ne akan wanda yake mazaunin gida kuma wanda zai sallah shi kadai. Idan ya kasance matafiyi ne kai, maganan tsawaitawa da hakinka babu. Da haka zaka yi karatu gurgurdan yadda zaka samu baraka takura ba tunda a matsayinka na matafiyi sallama an rage maka rawakokin sa balantana kuma tsawon karatu. Da haka irin sallar asbadi ba sai kai ta tsawaita karatu yadda mazaunin gida zai yi ba. A matsayinka na matafiyi zaka yi karanta su kulwa su nasinka da sauransu. Tare da cewa shi ma mazaunin gida ma ba zai iya karanta haka din. Amma dai shi musahabi ne ya tsawaita. Amma kai matafiyi in kai haka ba kai mustahabi ba. An fi so kawai kai daidai abin da zai dace da yanayinka kawai a matsayinka na matafiyi an rage maka an maka sassauci. Haka wanda yake wato liman shi ma wannan zai yi amfani da wannan tsarin amma ba 100% ba ta yadda zai lura da halin mamunsa yanayinsu. Idan mutane ne masu kokari da kuma jini a jika matasa ne ba tsofaffi bane datta mafi yawansu to lallai sai yayi la'akari da wannan wajen tsawaitawan ko gajarta. Amma idan ya kasance cikin mamunsa mafi yawa masu rauni ne, mafi yawa mata ne da sauransu, wannan sai ya takaita ko kuma ya lura da yanayin da ake ciki din. Misali ana hadiri ya hado ana so za a yi ruwan sama, misali alamu sun bayyana ruwa yana da bai sauka kuma ka zo ka ci jawa mutane rako'i masu yawa kaga akwai matsala. Mutane duk hankalinsu zai bar sallan ya tafi tunanin karfa ruwa ya zo ya tare mu koda kuwa a sallar asubahi din ne. To dan haka wannan duka liman ana bukata ya rika mura'atin waɗannan ababe yana lura da su. Koda an ce a tsawaita a sallah kaza to akwai kuma wani yanayin da zai sa dole ka gajarta din saboda shine maslaha dan ka sauƙaƙa musu mamunka kuma ka taimake su wajen su tara hankali a sallan kar ka raba musu hankali ta hanyar tsawaita karatu su suna tunanin wani abu daban. To mu je na gaba abu na tara kenan. Watakunu suratul ula nace a gyara ya zama suratu shi yasa kasra. Watakunu suratul ula qabla thaniya ya zama suran da za ka karanta a raka'an farko ita ce sama da suran da karanta a raka'a ta biyu. Wa atwala minha kuma tafi ta tsawo ya zama ayoyin sun dan fi tsayi karatun ya dan fi ja fiye da raka'a ta biyu. To saboda haka kamar yadda dazu na bawo misali da sabbi da halata to ka dora shi akan dukkan sauran misalai sai zama kenan ba haramun bane amma kuskure ne. Ka dauko suratul mutaffifin misali wailul mutaffifin a raka'an farko sai zama kuma a raka'a na biyu sai ka cilla ka tafi can Bakara ko ka je su amma da makamantansu kun ga duk suna sama da ita. Don haka an fi so dai idan ka zo a raka'an farko sura da ka karanta sai ka kula a raka'a na biyu kar ka je suran da ke sama da ita ka sako kasa shi yafi kyau. Me hukuncin wannan? Me hikiman da yasa aka ce ayi haka? Saboda shi Allah kamar yadda na gaya muku saukar da Qur'ani daga wannan suran sai wancan to su kansu jerin surorin akwai ma'ana na musamman da suke bayarwa. Akwai ma'ana na musamman da suke bayarwa ko malaman sun yi rubuce-rubuce da yawa akan abin da ya shafi tanasubul ayati was-suwar. Akwai malami namun ta mai sunansa yanzu yake faɗo min lalle yayi rubutu akan alaƙan da ke tsakanin wannan suran da wancan. In an gama Baqara da a shiga Ali Imran ya akai ƙarshen ta alaƙa da farkon Ali Imran sai maka bayani. Ƙarshen Ali Imran da farkon Nisa'i sun yi alaƙa ga kaza. To haka. Don haka suna da alaƙa. Ta yadda idan mutum ya tashi karatu kuskure ne ya dauko daga nasi yayi falaki yayi kulhu ya taho sai dai daga Baqara ya rika sauka. Domin idan kana karanta haka sai zama kamar kana karanta Qur'ani ne wato tanakusan kana yin sa kamar darbas kenan. Kamar milal kamar shi kula rabbin nas ne ka dauko milal jannati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kajami sharil waswasil khannas kana karanta da bas kamar haka ne. To saboda haka ana bukatar sadda za ka karanta karatu a sallah a raka'an farko in ka karanta duk suran da karanta in ka kiyaye a raka'a na biyu kar ka karanta suran da yake sama da shi ba haramun bane amma dai muna cewa mustahabi ne kiyaye wannan kamar yadda shi ma malam din ya faɗa ana. Sai ya ce na goma daidai wal hay'atul ma'lumatu fi ruku'i was sujud a kiyaye tsarin da aka ambata wajen abin da ya shafi ruku'u. Wani tsari ne ake bukata a ruku'u? Abu na farko dai shine mutum zai dau hannayensa guda biyu dora akan gwiwoyinsa hannun dama ya taba ko ya damki gwiwan dama hannun hagu ya damki gwiwan hagu mutum ya rike shi. Sannan kuma wajen abin da ya shafi gadon bayansa ya daidaita shi kar ya zama ya lankwasa ko ya dago haka ya zama yayi lebur hakan nan ya daidaita ta yadda shi ma kayin nasa zai zama yana kallon inda zai sa goshinsa idan ya zo sujjada. To wannan shine yadda ake tsarin ruku'u. To a kiyaye shi din wannan shi ma mustahabbi ne. Haka a sujjada mun karanta hadisi cewa annabi ya ce an gurce shi da ya sujjada akan wato abin da ya shafi goshinsa ya nuna hanci tafukan hannaye wayoyi guda biyu da kuma sinin yatsun kafa dan haka su ma wannan mutun ya kiyaye mustahabbi ne sannan wal julus haka nan wajen zama din shi ma mutun ya kiyaye mun karanta a wancan satin idan zaman tsakanin su da guda biyu ne da tahiyyan farko mutun zai yi iftirashi menene iftirashi mutun zai shimfida kafansa na hagu sai ya zauna akai kafansa na dama kuma sai ya kafa ta haka har ma aka nuna mana wani mana practical muka gani sannan kuma idan ya zama tahiyya ne na karshe to mutum ana so sai ya dan zame ya karkace sai wato mazaunin sa guda daya zama ya zauna a ƙasa su kuma kafafuwansa duka sai ya ainihin fito da su ta ƙasan cinyoyin sa sai ya zama kafan daban ya kafa ta ita kuma wannan tana kwance a ƙasan cinyoyin an gane wannan shine tsarin zaman tahiyyan ƙarshe wanda ya bambanta da zaman da ake tsakanin sujada guda biyu da kuma zaman tahiyyan farko to da aka kiyaye wannan tsarin shi ma sunna ne abin da yasa ya zama sunna ko mustahabbi ba dole bane taita idan ka so a zaman da ke tsakanin sujada guda biyu din ka iya wannan zamewan abinka ba sai ka shimfida wannan yatsan a wato kafan hagu ka zauna akai ba haka shi ma a tayyan karshe din in ka so zaka iya yin zaman da ake a tsakanin wato zaman da ake na tsakanin sujada guda biyu da kuma zaman tahiyyan farko dukan kai baka yi laifi ba amma dai in kai wancan tsarin ka bambanta kowanne ka bashi haƙƙin sa kai mustahabbi kuma ƙari akan wannan abun da manta ban gaya mana ba wancan satin shine yadda muka ce a zaman tahiyyan karshe mutun da yayi wannan zamewan kun ga ko shaka babu zai dan ficin wuri to idan ka zama a cikin ƴan uwanka mamu to sai ka kiyaye haƙƙin su kar garin sai kai sunna tunda mun ce sunna ne ba farali bane ba farilla bane ba to mutun ya kiyaye haƙƙin wanda suke makwabtaka da shi a sallah wata kila yana da jiki da yawa an yace zai irin wannan sawun kuma wata kila sawun ma a tattakure yake zai takura na kusa da shi ya matse shi ya kasa masa nutsuwa irasar masa da nutsuwa to dan haka sai a kiyaye wannan haƙƙin tunda ba wajibi bane to kai abun da zai yi koda misali kana son yin sai ya zama yanayin ba zai bada dama kai ba Allah ya ga zuciyanka zai baka lada niyyatul mu'mini khairun min amalihi a wani lokaci sau da yawa niyyanka kyakkyawa yakan cece aikin ka ko baka yi aikin ma sai Allah ya iya baka lada domin shi ba zai masa wahala ba muje na shi na 11 wal qunutu sirran qabla ar-ruku'i wa ba'da surati fi thaniyati as-subhi yace da kuma yin alqunutu a sirrance a bayan wato gabanin ayi ruku'u da kuma bayan gama karatun sura a raka'a ta biyu na sallar asubahi wannan shi yasa zaka ga masallatai ya irin da iyayenmu na da idan aka kammala karatun raka'a na biyu sai ga ji an yi wani shuru haka nan daga baya sai ga ji an yi kabbara an tafi ruku'u to wannan shine hujjan su na yin wannan alqunutin to amma gaskiyar magana wannan hadisin da suka dogara da shi din bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallama lalle yana yin alqunutu amma ba irin wannan tsarin ba alqunutun annabi kashi biyu ne na farko akwai qunutul witri wato alqunutu wanda ake yin sa a ƙarshen witri menene witri shine nafilan da ake cikin dare qiyamul layl shine bayan kai bibbiyu bibbiyu ko hurhudu ko ma dai nawa ne a ƙarshe sai ka cika da guda daya wanda shi bashi da na biyu to wannan shine ake ce masa witri to a irin wannan annabi yakan yi addu'a a wasu lokuta a witri din to shi yakan yi shi ne gabanin tafiya ruku'u kuma a bayyane yana yin addu'an ana cewa amin kamar yadda muke da ko a tahajjud idan azumi ya zo ko a sallar tarawih idan aka zo karshe a raka'an karshe na witri ake yin waɗannan addu'o'i na alqunut to ana yin sa ne gabanin tafiya ruku'u to wannan shine abin da ya tabbata ɗayan kuma shine qunutun nawazil wato addu'an da ake na saukan wasu musibu ko wata musiba to da haka idan wani abu na annoba ko wani abu na tashin hankali da ya zo a ƙasa ko wani abu na zaman tartato ya halatta bisa umurnin shugabanni a bada dama a riƙa yin alqunutu saboda gaya wa Allah da koka masa halin da ake ciki to wannan shi kuma ana yin sa ne bayan dagowa daga ruku'u kuma shi ma a bayyane liman na bayyana addu'an ma mu suna masa amin to wannan dai su ne abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ma ba kullun kullun ba ko anashi tahajjud din ko tarawihin ba kullun ne ake so an kazo tara an kazo wutirin sai kai alqunutu ba har ka tsallakewa dan ba haka annabi yake kullun kullun ba sannan kuma shi qunutun nawazil din na idan musiba ya sauka din annabi bai taba wata wata daya nayi ba wata daya ne gejin sa idan aka yi wata daya in ma musiban bata kau ba to sai a dan yi hutu ko na kwana uku na sati kafin sai a dora dan dacewa da sunna an fahimta kar a wuce wata daya tsarin annabi wata daya ne alqanuti din don haka kun ga shi kuma maganar da ake a nan na sallan asubahi kullun ne a tsawon shekara in aka zo sallan asubahi a raka'a annabi sai a yi to gaskiya babu hujja akai Allah ya yafe mana ya yafe musu na 12 wadda wa ba da tashahudi tsani da kuma addu'a da mutun zai yi bayan kammala tahiyya na biyu a tahiyya na biyu bayan mutun yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya biyanta da addu'o'i wadda addu'o'i ne da yawa wadda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai fadin Allahumma hasibni hisaban yasira mutun zai fada sau uku ma'anansa ya Allah kaman hisabi hisabi mai sauki ranar alkiyama to wannan ya tabbata hadisi annabi ya kasance yana yin irin wannan yakan fade shi Allahumma hasibni hisaban yasiran bayan wannan wato ya inganta a cikin sahihu muslim hadisin Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yace كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم وتودع النبي نعين صلى كرشان أبن ديك تكي وادشي باين كمل تهيان سكابن ين صلى ما نكتا صلى يكن شيء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت daga shi ma wannan addu'a na daga ciki ma'anansa ya Allah ka gafarta mini abunda na gabatar na zanubai da abunda ma ban yi ba nake shirin yi wanda ban yi ba tukunna gafarta min su ya Allah wama alatu da abunda na bayyana a fili kowa ya san laifi ne da abunda na koye daga ni sai kai muka san cewa wannan laifi ne ma'ana na aikata kai kana gani na san laifi na aikata wama asrafta da kuma abunda na wuce gona da iri wama anta alamu bihi minni da kuma ma abunda ma kai ne kai kasancewa nayi ya ubangiji ni ban ma san laifi bane ni a gona antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta Allah kai ne farkon da baka da farko kuma kai ne karshen da baka da karshe babu abun bauta da gaskiya sai kai to wannan addu'a da muhimmanci mu haddace shi mu rika yin sa bayan kammala tahiyya da yin salati sai a kawo shi gabanin ayi sallama akwai addu'o'i da yawa irin so Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika an fahimta irin so addu'o'in nan da annabi ya kasance baya yin sallama sai ya yi su Allahumma inni a'udhuka min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت العزيز الحكيم غاسون دي أدوين ديوا سي إيا أبن داك إيريكي وكركي كون باين سوتو ما متين زي إكاو سو دعاء الحاجة الدعاء ننمى بيان بقاتة الله باني كذا يمون كذا وانا دويا حالتا أما كمين نمك بدا بيسا ساباني ما في إنجلش مغانا للعرب چيزا أيشي to wannan shine addu'an da za a yi shi bayan kammala tahiyya na biyu gabanin ayi sallama wanda ba a yin sa a tahiyyan farko sai na 13 wa yakunu tashahudu thani atwala min al-awwal sunna ne mustahabi ne zama tahiyyanka na karshe yafi tsawo akan tahiyyan farko tahiyyan karshe yafi zaman tahiyyan farko tsayi domin a hankalce ma ai ko ba faɗa ba haka ne tunda ba bara dama ayi addu'a a tahiyyan farko ba shi kuma wannan an bada dama bayan kai tahiyyan zaka yi waɗannan addu'o'in kun ga kenan shi na ƙarshen akwai wani bako da babu a can da haka ko shaka babu dole in dai zaka yi addu'o'in wannan na ƙarshen da yafi wancan na farkon tsayi to dan haka ake so ya zama na ƙarshen yafi na farkon tsayi sabanin karatun sura shi ana so a karatun sura raka'an farko karatun yafi tsawo akan raka'a na biyu amma tahiyya in sallar mai tahiyya biyu ne to tahiyyan karshe yafi tsawo akan tahiyyan farko musamman a lokacin zaka yi ban kwana da sallan ne sai zama yafi tsawo ka sa addu'o'i da yawa na 14 wata ya mulu bisalam da kuma damantawa wajen sallama naka ka fara gabatar da bangaren dama idan ka zo yin sallama tunda bangare biyu zaka yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ka fara yin dama kafin ka zo hagu sai kuma na karshe wata harikus sababati fit tashahhud da kuma motsa dan yatsa a yayin da kake yin tahiyya sawabun tahiyyan farko ko tahiyyan karshe kuma motsa wannan zai kasance yaminan wa shimalan ne dama hagu ba wai sama da kasa bane ba sama da kasa ake ba dama haku kuma shi ma ya zama taharrukan yasiran taharikan yasiran motsawa dan kadan ba wai wasu ya ga har wannan din wato ya tsaye kan taba na ciki ya koma kaman zai taba na baya ma haka ayyawa dan daidai haka wanda mun fada wancan satin malamai suka ce bisa dogaro da wasu hadisai hikiman yin haka shine wato azabtar da shedan ne mutun yake yi sanda kake motsa wannan ya sannaka to kun ga wannan al'amari na gaibu da bamu san shi ba annabi ya tabbatar kuma haka yake faruwa ba mu gani shedan din ba mu komai amma in dai sallah kake motsa ya tsanka to kana ba da shedan wahala ne azabtar da shi kake yi sanda kuma iya miƙewan kai to wannan kana tabbatar da kadaitakan Allah cewa Allahu wahid Allah shi kadai ne a rububiyyansa da uluhiyyansa da asma'u sifat nasa to da haka jama'a wannan shine karshen bayani akan wato mustahabban sallah za mu take bayanin mu idan muka zo tun daga lokacin yayi akan maganar makruhan sallah wanda zamu je su wani sati idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tarayya mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin ya rabbi